sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakuma Kiri. Shugaban hukumar kare mahalli a nan Amurka Scott Pruitt ya faɗa a jiya Juma'a cewar shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na janye Amurka daga yarjejeniyar canjin yanayi ta Paris tana da muhimmanci kuma ya gargaɗi Amurkawa kada su nemi gafaran kowa akan wannan shawarar. A wani taron manema labarai a fadar White House, Pruitt ya ce a matsayinsu na ƙasa babu wanda za su nemi afuwa akan wannan batun. Pruitt ya ƙara da cewa shugaban ƙasar ya ji ra'ayoyi da dama kuma ya yi tattaunawa mai zurfin gaske kafin ya ɗauki shawara akan wannan canjin yanayi wanda ya janye Amurka daga wannan yarjejeniyar Paris mai ɗimbin tarihi. Sai dai Pruitt ya bai bada amsa akan tambayoyi da aka mai kai tsaye kan kalaman da shugaban Trump ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe, inda yake cewa ɗumamar yanayi da ɗan adam ya haddasa shiri ne kawai, amma sai ya mai da hankali wurin bayanai akan matsaloli da na tattalin arziki da yarjejeniyar za ta haifar wa Amurka. A wata sabuwa kuma, wani masanin muhalli a nahiyar Afirka ya ce shawarar janyewar Amurka wanda shugaban Amurka Donald Trump ya yi daga yarjejeniyar Paris zai yi mummunan tasiri akan Afirka. Salim Fakir shi ne shugaban shirye-shirye hukumar asusun namun daji ta duniya a Afirka ta Kudu, kuma ya bayyana damuwarsa game da gudunmuwan dala biliyan 2 da Amurka za ta baiwa wannan asusun dakile gurɓatar yanayi wanda zai taimaka wa ƙasashe masu tasowa wurin tabbatar da dabaru da kuma fasahohin hana gurɓatar yanayin. A wata hirar waya da ya yi da muryar Amurka ya ce wannan asusun tana da muhimmanci wurin taimakawa shirye-shiryen canjin yanayi a nahiyar Afirka, musamman ayyukan da aka tabbatar da su. Fakir ya yi misali cewar akasarin mutanen nahiyar Afirka suna rayuwa ne akan noma kuma ba su da masaniya akan kalubalori da canjin yanayi ke haifarwa kamar tsananin zafi da ƙarancin ruwan sama. Ya ce wannan na da mummunan tasiri, saboda haka idan muka gaza magance matsalolin canjin yanayi to ko shakka babu zai janyo mana tsananin talauci. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan marasa aikin yi a Amurka ya ɗan ragu cikin watan Mayu, raguwa mafi ƙanƙanci tsakanin shekaru 16 da ya kai kashi 4.3 a cikin ɗari. A wani rahoto da hukumar kula da ma'aikata a jiya Juma'a ya fitar, ya ce ƙasa mai tattalin arziki mafi girma a duniya ta samu bunƙasar ayyuka da suka kai wato 138,000. Samar da ayyukan yi ya yi ƙasa da abinda masu zuba jari suke hasashe, kuma ya yi ƙasa da abinda aka samu a bara. Masu fashin baki suka ce rashin aikin ya yi ƙasa ne sanadiyar mutane ‘yan ƙalilan ne suke yawo nema abin yi, shi yasa kuma ba a lissafinsu a matsayin waɗanda ba su da aikin yi. Shugabanni a babban bankin Amurka za su duba kasuwar ayyukan yin da wasu al’amura da suka shafi hakan a ƙarshen wannan shekara. Lokaci ke dan da za su yi muhawara akan takamammen kuɗin ruwa da za a ɗora marance. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya girgiza kana ya yi wargi akan batun cewar Moscow ta yi katsalanda a lokacin zaɓen shugaban Amurka wanda aka gudanar a bara, ko kuma wato Moscow tana da haɗin baki da wasu mutane da suke tare da Donald Trump kafin ya kama ragaban mulki. Da yake jawabi a taron shekara na ƙasa da ƙasa akan tattalin arziki a jiya Juma'a a birnin Petersburg, Putin ya musanta wani haɗin baki tsakanin jakadan Rasha a nan Amurka Sergei Kislyak da wani jami'i na kwamitin miƙa mulki na shugaba Donald Trump don sassautawa Russia takunkumi da aka dora mata. Ya fada a cikin damuwa cewa wannan wani wasa ne kawai ake yi da hankalin al'umma, inda yake cewa wannan rashin adalci ne babba. Putin ya maimaita cewa babu wata shaida da ke nuna Russia tana da hannu ko kuma ta yi kokarin karkata zaben Amurka don Donald Trump yayi nasara. Sai kuma labari daga birnin Mosul cewa duk mutane suna arcewa daga birnin daga wannan daga barin wuta dake tashi a daidai wannan lokaci, inda wannan yaki yake ƙara ta'azzara a wurin.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi a cikin shirin namu a yau. Muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotannin mu na farko da na biyu za su yi mana bayanin waɗanda cutar sankarau take kamawa, da kuma irin matakan da hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi suka dauka wajen ganin ba a sami bullar cutar a fadin jihar ba. Rahoton mu na uku zai yi mana magana akan kawo ƙarshen yaduwar cutar gubar dalma da ta rinka hallaka ƙananan yara da manya a jihar Niger kwanakin baya. Shi kuwa rahoton mu na hudu zai leka sansanin da ake tsaida ƙananan yara a maradin jamhuriyar Niger domin samar musu da abinci mai gina jiki domin kaucewa kamuwa da cutar tamowa. Rahotonmu na biyar, wanda shine na ƙarshe a cikin shirin, zai yi mana bayanin matakan da hukumomin kiwon lafiya suka dauka a jihar Jigawa don kare yaduwar cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria, a yanayi na damuna da ake ciki a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla ga da Muhammad Nasir.
cutar sankarau cuta ce da take ta'azzara musamman a lokaci na yanayin zafi. Kwanakin baya cutar ta yi sanadin rasa rayuka a arewacin Najeriya da dama, inda a jihar Zamfara cutar ta fi kamari. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto.
Shin kowane irin nau'in mutane cutar ta sankarau take kamawa? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Amina Haruna Bature ta asibitin ƙwararru na Ahmed Yarima da ke Gusau a jihar Zamfara.
Ciwon sankarau wato tana kame da mutane da dama, kowa tana iya kama, amma mafificin wanda take kamawa cikin jama'a wato mata masu ciki, yara ƙanana, sannan yaro mutum daga shekara 1 har zuwa shekara 29 duk yana iya kamuwa da ciwon sankarau. Mutum mai ciwon siga haka, sikila, ko kuma wanda garkuwar jikinsa ta rage, kawai mutum mai ciwon HIV ko kanjamau da ake cewa a Hausance, yana iya kamuwa da cutar.
Me yake kawo a kamu da cutar?
Wata kwayar cuta ce wadda ke shiga jiki, amma akwai kala-kala, a Turanci ana ce musu bacteria ko kuma viral ko kuma fungal. Shi bacteria in ita ce muke ce Listeria meningitis, wato kwayar cuta ce ta Listeria meningitis, karama ce haka, tana da kwaya kaman kala biyar a game guda wuri guda biyu, ana ganin ta a lab in ana bincike haka, ana bincike aka ibi jini ko wani abu a gwada. To ita wannan kwayar cutar ita ce ke da kala-kala, serotypes muke ce ma serotypes, wato akwai A, akwai B, akwai C dinta, ita wannan kwayar cutar, akwai W, akwai X dinta. Waɗannan kwayar cutar idan suka shiga jikinka ta hanyar shiga, kuma idan mutum ya shaki iska, numfashin wanda ke da kwayar cutar a jikinsa yana iya samun ta, haka ake samun cutar.
Ya mutum zai kare kansa daga kamuwa da wannan cuta?
Gaskiya mutum ya kamata ya bar shiga cikin wannan zafin, a wannan zafin especially da lokacin bazara, ya kamata ya bar shiga cikin taro haka ko cinkoso, ya bar kwana cikin daki da ba iska sosai, wanda iska bai iya shiga ya fita sosai. Mun fi son mutum ya kwanta waje. A dalilin haka, idan mutum yana cikin cinkoson nan, in ya shaki numfashin dan uwansa wanda ke da kwayar cutar, yana iya samun cutar. So a haka ya kamata mutum ya kiyaye cinkoso, sannan ya mutuna ya ciki, ita ma ta bar shiga cikin jama'a da yawa haka taro, sannan ya lokacin zafi a bar zama cikin zafi ko daki da bashi da iska sosai ko kuma wuri da bashi da iska, duk shi ke kawo kwayar cutar.
Daga cikin nau'in wannan cututtuka da kika faɗa, akwai A, akwai B, akwai C, wacce ta fi illa?
Wato dukkansu kowane yana da illa, amma wadda muke gani ta yanzu, wato serotype C, C in kenan, gaskiya ta fi illa, domin tana zuwa da illoli da yawa sosai.
Kamar da me da me?
Illoli kamar tana kawo yaro ya zo da rashin ji da rashin gani, wani ya zo kuma da sajewar jiki bai iya makan shi komai, wani ya taba kwakwalwar shi bai iya tashi ya ci abinci ko ya makan shi wata lalura ta shi, wani kuma in ma samu lafiya Allah ya taimake shi ya je makaranta bai iya karatu sosai domin kwakwalwa ta taba sosai, wani kuma yakan zo da zubar jini, wannan wadda muka samu ta kwanan zubar jini take zuwa, gaskiya ta fi zuwa da zubar jini, ga mutum ya zo da jini ta hanci, ta ido, ta baki ko ta kunne, to duk cikin alamomin, ko kuma ga jikin shi kaman boro-boran jini, to su ne alamomin wannan ita serotype C, that is chat din, kuma ta fi illa a wannan da muke gani.
Dr. Amina Haruna Bature ta asibitin ƙwararru na Ahmed Yarima da ke Gusau a jihar Zamfara kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Lafiya ubangir ba kai nake waje ke,
lafiya ubangir ba kai nake waje ke,
ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da koko, ya rabbi kara kara man dan iki da safo, bibiya wa mai nisa har ta riski bako, kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko, kumai na sarrafa Allah ce da ni iko, baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi, kar ka shafa roko na zuljada da hasbi, ba nisan sa ta tace du yana shakalbi, mai ruko da mai haske Mustafa Habibi, shi kadai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa.
A jihar Bauchi ma matakai da hukumomin kiwon lafiya suka dauka ne ya sanya aka sami takaitar ballar cutar ta sankarau a fadin jihar. inji wakilinmu Amina Abdullahi Gelbo.
Kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Muqaddas ta yi bayani game da cutar sankarau duk da ba a samu bullar cutar a jihar Bauchi ba. Kwamishinan ta kara da cewa sun dauki matakai kariya.
A yanzu haka nan matakai daman tuntuni muna yin su kuma mun kara zage namtse akan abubuwan da muke yi. Akwai rigakafi na musamman da muke ba yi na ciwon sankarau. Bayan haka kuma muna kan fadakar da mutane ta yadda za su kare kansu daga cutar sankarau din da kuma ilmantar da su masu jinya na asibitocinmu su lura da cewa idan mutum ya zo da wasu siffofi su yi tunanin ko ciwon sankarau ne. Dan a ƙasa mun aje magani na musamman na wanda in ma an samu mutum da shi ciwon wanda za a yi mishi magani kyauta insha Allah. Sannan kuma muna ƙara ilmantar da mutane ta kan yanda za su yi kwanciya da daddare su kiyaye kar a yi cunkoso a cikin ɗaki a bubbuɗe tagogi ta inda iska zai shiga a kwanta a ƙarƙashin ita wannan gidan sauro na musamman dan hana cizon sauro amma a tabbatar an bude taga a bar iska ya shiga dakuna. A matsayin wannan cuta a jihar Bauchi ba wanda aka tabbatar da cewa an same shi da wannan cuta. Akwai wasu guda biyu da muka tura ruwan da aka diba na gwaji mu bincika ko shi cutar sankarau din ne amma tabbacin cewa wani ya kamu da cutar sankarau a Bauchi ba mu da kowa.
Kwamishinan kiwon lafiya kenan Dr. Halima Musa Muqaddas a lokacin da take bayani wa manema labarai dangane da cutar sankarau. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchin Yakubu. Cutar gubar dalma cuta ce da ta hallaka yara da manya kwanakin baya a jihar Neja. To sai dai ya zuwa yanzu rahotanni na ishe sashin Hausa na muryar Amurka cewa an kawo ƙarshen yaduwar cutar a jihar ta Neja. Inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Ma'aikatar lafiyar jihar Neja a Najeriya ta ce kawowa yanzu babu sauran wanda ke ɗauke da cutar gubar dalma da ta hallaka sama da yara 30 tare da dabbobi sama da 100 a yankin Madaka da ke ƙaramar hukumar Rafi. Dr. Usman Muhammad shi ne daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Neja. Ya yi ƙarin haske akan matakin da aka ɗauka domin tabbatar da kawar da wannan cuta a tsakanin jama'ar wannan yanki.
To alhamdulillah a gaskiya game da wannan guban dalma da ya faru a nan Niger musamman a can karamar hukumar Rafi local government area garin da ake kira can Madaka ward, insha Allah an samu saukin sa sosai kuwa da ita jihar Niger nan da nan ta tashi tsaye to hadin guwen watan kuma kiwon lafiya ta tarayya da kuma wasu jami'o'i kamar Dr. Sabodas da insurance sun taimaka musu sai jihar Niger zuwa ganin karshen abun. Si can kawai da abin ya faru tunda kace kaje kaga insha Allah an kaman kasan da ke wajen da su da ruwan da ke wajen da kuma dabbobin shi da an testin din su wanda suke da wani problem na game da wannan dalma din an kange hatta kasan da ke wajen da an kwashe wanda aka san yana tattare da wannan dalma guban an tattara an ji an binne an wurin daban.
Yanzu akwai sauran waɗanda cutar ta shafa kamar mutane haka a wurin?
A yanzu wurin nan kan babu sai dai hayyo ana sanar da karban magani waɗanda da masu kamu da wannan cuta sanar da karban magani hayyo kuma insha Allah yanzu ma ha gansu baka tsammani ma sun yi wannan fawa da wannan cutan ba amma magani yana ana ba su saboda ana gwaji ne a gani a yaya gubin ta rage a jiki kuma ya yanayin dalma yake a cikin jinin nasu sannan ana gwadawa.
A halin yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ce tana sanya idanu a wajen, inji ministan ƙasa a ma'aikatar ma'adanan Najeriya Honorable Abubakar Bawa Buhari.
To abin da zai zance ma yanzu mun je mun aikin yadda ya kamata. Yanzu abin da muke jira mu yi observing ga ko wani abu zai taso nan gaba kuma. amma muyi kokari muyi abin da za mu iya yi kuma gaskiya an yaba mu aikin.
Amma ran kade akwai matsala kamfanonin da ke ginin ma'adanai a wannan wurin, mutanen wurin na kuka cewa ba sa sama musu wasu abu na more rayuwa wanda zai zama kamar shine riba su su mutanen wurin. Ku kuna magana da kananan kamfanonin masu aiki wurin?
An dai akai kamfanin da ke aiki wurin nan mun hana da abubuwan da suka faru, wasu gudu suka yi, so ba mu da bayanin cewa ko kamfani da suke aiki wurin nan duk wanda kaga ya je wurin nan ba bisa kaida bane.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Cutar tamowa cuta ce da take kama ƙananan yara sakamakon rashin ingantaccen abinci mai gina jiki. Wakilinmu na maradin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani ya kai ziyara sansanin da ake koyarwa iyayen yara yadda za a hada ingantaccen abinci mai sinadarin gina jiki da zai kare yaran da kamuwa daga cutar tamowa.
Yau sha'anin kiwon lafiya zai shiga a sansanin da ake tsaye da ƙananan yara sakamakon rashin abinci mai gina jiki da ke kawo musu tawaya, kuma sukan samu tallafi daga waɗansu ƙungiyoyi masu hannu da shuni. Madam Hassan Bibata, shugaban asibitin kan Giwa.
Tunda kwamusan kala biyu ne, akwai wadda kwamusan ake ce mata wadda sever mai tsanani, ita kuma wadda kaɗan mutum ya shiga mai tsanani kenan mai sauki ita ce ake ce ma modere. To duka biyun muna kula da su.
Anan likitan kan Giwa, akalla kuna samun yara nawa masu wannan cuta ta kwamusu?
Abin da ake ce ma karenas kaman masu kwamusan, akalla muna samun yaron da ya kai 7 zuwa 8 sabon shiga ga ini muna samu. Kannan kuma shi wannan wanda ake ce ma modere kenan karenam, su a ini muna samun yaron da ya kai 30 wani bi ma har wuce nan.
Yaron anan birnin Maradai ke samun su ko har da karkara?
To gaskiya mafi yawa duka daga karkara suke zawwa. Cikin yaran na karenas yaro 8 din nan bai wuce ba a samu yaro 2 ne nan bara. Cikin karenam kuma yaran nan cikin yara 30 ɗin nan bai wuce ba a samu yaro 5 na maradi, duk zalla ɗan karkara ne suke zawa.
Cikin ta yaya akwai kungiyar da ke tallafawa?
UNICEF ita ke kula da abin da ya shafi kwamusokin karenas, kannan PAM tana kula da abin da ya shafi karenam.
Galibi dai matsala ita ce da ƙarancin abinci cikin iyali musamman a karkara, inji ta bakin waɗansu uwayen iya.
Kwamusa ta kawo ne gaskiya an kai kimanin sati biyu.
Aka rike ku anan ne?
Aka rike mu nan ne ba, ana ba mu sati.
Can gida mu kuke ba shi?
Wani bi an samu wurin hura ana ba da.
Kuma menene ya kawo ni yaro ke da matsala abinci? Babu abincin da za na ba shi, dan horo ne sai iya kuwa ina ba shi.
Nan ne likitoci idan kuka zo likita mu suke ba ku?
Ana ba mu fulanti kuma duk sati mu zo awo, kuma yaro in ba lafiya sai a ce kahin awo sai mu maido shi a mashi magani.
To da dai an san halin da al'ummar karkara take ciki, Madam Hassan Bibata da mai kira ga uwaye su nisanta da tamuwa ga yayansu.
To shawarwarin da zamu bada ga uwayen iya da su kula da abincin da yaran suke ci, tunda in uwa ba ta koshi ba yaro, uwaye su zanki ba yaran su abinci mai gina jiki. Bisa matan nan na karkara nan ke da matsala abinci, yaro hura ce kullu aluki. Akwai lokacin da wata kaza zuwa wata kaza ga abincin da ya dace a ba yaro mai gina jiki ya ci. Su wake kinga, su legume kinga da menene duka ana yi, bancin nono
uwayen iya wani irin matsaloli suke ci suna fuskanta da su.
Madam kuma ko tantan mu ce dan yasa yaran ke haka ya lalace ko gashi bai da nauyi ko bai da wani abu, suna nuna su ce madam mu ma kanmu muna neman abincin da zamu ci balle dada abincin da zaka ba yaro.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
Yanayi na damina yanayi ne da ke samar da sauro wanda ke kawo zazzabin cizon sauro wato malaria. Hukumomi a jihar Jigawa sun dauki matakai da dama domin kare yaduwar cutar na zazzabin cizon sauro a wannan yanayi na damina da muke ciki. Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Zazzabin cizon sauro malaria, kamar yadda kowa ya sani, matakan da ake dauka kala biyu ne, akwai na rigakafi na kar a kamu da kuma na kawo dauki idan mutum ya kamu. Wanda ake dauka na kada a kamu su ne sun hada da raba gidajen sauro da tabbatar da cewa mutane suna kwana da shi. To yanzu haka nan muna raba gidajen sauron nan ga mata masu juna biyu a lokacin da suka zo asibitin awo, ko kuma ga yara wanda su gama allurar rigakafi. Wato manufar wannan shine dan ya zama cewa yaran da aka haifa sababbi suna da wannan gidan sauro da zai kare su da uwarsu a lokacin da suka fi kowane yanayin sauron wato kamuwa da wannan larura. Wannan ya biyo bayani saboda mun yi gangami na raba gidan sauro wajen kala uku a cikin 'yan shekarun nan a binciken da muka yi, muna tunanin ganin cewa har yanzu akwai gidajen sauran nan masu kimmin yawa a cikin gidajen mutane abinda ake bukata shine wannan top up din a danga dan ba da su kadan da kadan da kadan da kadan dan kada ya zama cewa sun kare akan yadda ake amfani da shi bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi environment management abin da ya shafi aikin gayya da shara da ake tafadar kawo mutane a yau da kullum bayan wannan kuma ana ba mata masu juna rigakafin sinadarin SP wanda shi ma yana kare su daga kamuwa da ciwon zazzabin cizon sauro to wannan kadan daga cikin wanda muke yi kenan na bangaren rigakafi wannan bangaren kuma wanda Allah ya sa su gamu da ciwo muna ba da magani mai ingancin dangin ACT din nan wanda kuma shi ma kyauta ake ba ba ma maganin ba har ma da na'urar da ake gwada malaria din na RGT wanda ake karana a soshe na kauye su ma you know duka kyauta ake yin su kuma idan mutum ya zo za a ba shi magani kyauta duka asurocin da muke ba da irin wannan tallafi na kyauta to bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi ba da magani gaba ɗaya dai na mata da yara mata masu zuwa da yara kanana wanda wuce shekaru biyar ba magani na kyauta wanda tallafi na rayuwar su gaba kidaya abin da ya shafi maganin zazzabi da malaria da tari da dai sauran mura da sauran cututtukan kananan yara da na mata masu juna to duka waɗannan suna cikin abubuwan da ake packaging domin tanadin kada damuna ta zo ruwa ya sauka mutane ba su zo cikin abin ya zo wani babu shiri domin gudu da daga matsalar wannan problem na malaria kamar da kowa ya sani.
Dr. Kadir Ibrahim kenan babban sakatare a hukumar lafiya daga jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoton daga Dutse a jihar Jigawa, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada amanta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Ya Allah na huka.
A nan ka suna mun yi recording din face na fiya dai sun fi 100 wadan su in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ɗan majalisun jiha guda 40 babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya. Ga gwamna ga mataimaki duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata, ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan kada kai aure.
An kamare ni kai dai ne mare ka tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka, ka dauki ido a dauki naka, ka dauki hakuri a dauki naka, dan in kai mari ba za a rama ba.
Auren nan a hannun maza yake, idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba, kaga ba lalle ne su rike mu ba.
Abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne, babu makaranta ko daya wadda za a ce dalibai na zuwa.
Suka daddame min kafana da hannuna, sai na ji dayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Mun samu bayanai waɗanda suka daga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi.
Ai ban shi kai da kai ba, akwai mamonitin da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Jama'a tambaya ni ke da un wadi ko ka un wadi in yi shuru ko in yi magana.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.